Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shiri a yau Laraba 19 ga watan Disamba shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell a jiya Talata ya yi fatali da bukatar shugaban marasa rinjaye na Democrat Chuck Schumer na gayyatar wasu hadiman shugaba Donald Trump su bada basi akan batun tsige shi a cikin watan Janairu. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya rattaba hannu akan wata doka a wannan mako da ke kara tara da kuma hukunci akan masu kiran kansu ma'aikatan kafafen yada labaran kasashen waje. Tsarin gwamnatocin Afirka da kuma kungiyoyin rajin 'yan gudun hijira suna sa ran samun wata gagarumar nasara wurin samun kuɗi da kuma murya na taimakawa yankin da ake yawan haska matsalolinsu a kafafen yada labarai.
Kanin labaran kenan aka saurara. A yau Majalisar Wakilan Amurka ke shirin kada ƙuri'a kan tsige shugaban Amurka Donald Trump bisa wasu tuhume-tuhume biyu da take yi a kansa. To ko menene makomar shi a siyasance in Majalisar Wakilan ta yi nasarar tsige shi?
Makomata shine shi zai cika zama shugaban kasa. Kawai wannan tabon da aka bashi cewa an tabbatar shi daga Majalisar Wakilai shi zai fishi, amma ba wani abu da zai shafa shi.
Haka kuma a yau Laraba 18 ga watan Disamba, kasar Niger take bikin cika shekaru 61 da kasar ta zama jamhuriya, inda shugaban kasar yayi jawabi ta kafafen gwamnati inda ya tabo wasu muhimman batutuwa musamman matsalolin tsaro. Sannan za ku ji cewa wasu 'yan bindiga masu garkuwa da mutane sun kai farmaki a cikin garin Ganye da ke jihar Adamawa, inda suka yi awon gaba da wasu matan aure biyu da ƙananan yara. Haka kuma muna tafe da shirin demokradiyya a yau wanda Madina Dauda take gabatarwa. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell a jiya Talata ya yi fatali da bukatar shugaban marasa rinjaye ɗan Democrat Chuck Schumer na gayyatar wasu manyan hadiman shugaba Donald Trump su ba da bahasi akan binciken tsige Trump ɗin a cikin watan Janairu. McConnell ya kira yunkurin tsige shugaba Trump da Majalisar Wakilai mai rinjayen Democrat ke yi, wanda akwai yiwuwar kada ƙuri'a yau Larabanin tsige shugaban na Amurka, cewa wuce gona da iri ne kuma babu lissafi. McConnell ya ce ba aikin Majalisar Dattawa ne ta gudanar da binciken wanda ya yi laifi ko kuma binciken kukwaf domin samun wani da laifi ba. Schumer ya ce ya kamata Majalisar Dattawan ta saurari bahasi daga jami'an Trump hudu, ciki har da babban hafsan fadar White House Mick Mulvaney da kuma tsohon mai bada shawara akan tsaron kasa John Bolton, akan abin da suka sani game da yunkurin da Trump ya yi tsawon watanni ya sa Ukraine ta gudanar da bincike akan babban dan takarar Democrat a zaben shekarar 2020, kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden. Batun Trump da Ukraine da yana zuwa ne a daidai lokacin da aka dakatar da taimakon soja da ake baiwa Kyiv da zammar taimakawa yaƙi 'yan awarin ƙasar Russia a gabashin Ukraine. Shugaban Russia Vladimir Putin ya rattaba hannu akan wata doka a wannan mako da ke ƙara tara da kuma hukunci akan wasu da ke kiran kansu ma'aikatan kafafen yada labarai na ƙasashen waje a matsayin wani bangare na dokoki masu yawa da Russia ta fitar tana auna kafafen yada labarai na ƙasashen waje da kungiyoyi masu zaman kansu da kuma mutane da take ɗaukar su abokan gaba. Matakin na baya yana karfafa dokar da aka tabbatar da ita ne a farkon wannan wata da ba ta tsaya akan kafafen yada labarai na kasashen wajen kadai ba, amma har da daidaikun mutane, lamarin da ke zama sabuwar hanyar auna yan jarida da masu gudanar da shiri a shafukan sada zumunta da ma masu amfani da yanar gizo. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi Allah wadai da waɗannan dokokin, suna ganin wani makami ne da gwamnati ke amfani da shi wurin hana faɗan albarkacin baki, amma kuma ‘yan gamuka shemun Rasha suna ganin wannan wata hanya ce ta kare mutunci ƙasar da kuma abin da suka kira yawan tsoma bakin ƙasashen waje. A ƙarƙashin dokar kafafen yaɗa labaran na ƙasashen waje, za a buƙaci masu yi wa wasu keɓaɓɓun kafafen yaɗa labarai aiki su saka alamar da ke nuna ma’aikatunsu na ƙasashen waje ne, kana su gabatar da kansu domin tantancewa da kuma binciken ayyukansu da kuma harkokin kuɗaɗensu. Gwamnatoci a ƙasashen Afirka da ƙungiyoyin rajin ‘yan gudun hijira suna sa ran samun wata gagaruma nasara wurin samun kuɗi da kuma murya na taimakawa yaƙi da ake yi na wato kyaman da ake yi ma ‘yan gudun hijira da kuma taimakawa ɓangare da ake haska matsalolinsu ta kafafen yaɗa labarai. Afirka ita ce kan gaba wurin samar da ‘yan gudun hijira, kana suna cikin miliyoyin mutane masu tafiyan a kan Sahara suna ƙetara tekun Mediterania zuwa Turai domin samun kyakkyawar rayuwar da ba su samu a ƙasashensu. Amma kuma Afirka ta samar da matsugunai ga sama da kashi ɗaya cikin huɗu na mutanen da suka rasa muhallansu. Masu kallamiri sun faɗa cewa wasu ƙasashen Afirka dai suna hana ‘yan gudun hijira mafaka, har yau irin waɗannan ƙasashen suna buɗe ƙofofinsu da wasu suke rufewa. Jakadar hukumar ‘yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Kuriyar Afirka, Muhammad Abdi Afe, ya faɗa cewa
And African governments continue to carry the extra responsibility on behalf of all of us.
Yace gwamnatocin Afirka suna ci gaba da gudanar da ayyuka a madadin dukkanmu wurin baiwa ‘yan gudun hijira matsugudai da kuma buɗe musu ƙofofi. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da shugaban ‘yan tawayen ƙasar Riek Machar sun amince da kafa gwamnatin haɗaka ta wucin gadi kafin wa’adin watan Fabrairu, ko da kuwa ba su kammala warware takaddamar siyasa kafin lokacin ba. Shugabannin biyu sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar zaman lafiya a cikin watan Satumba ƙarƙashin matsin lamba. Satumban shekarar 2018 ƙarƙashin matsin lambar Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka da kuma ƙungiyar haɗin kan ƙasashen yankin ta IGAD, bayan sun gaza cimma matsaya sau biyu daga gwamnati. A watan da ya gabata ne aka tura wa’adin na baya zuwa cikin watan Fabrairu, lamarin da Amurka ya sa ta dawo da jakadarta gida saboda tana ganin ƙasar ka iya komawa cikin yaƙin basasa. Yaƙin shekaru biyar na Sudan ta Kudu ya yi sanadiyar mutuwar dubun-dubatan mutane, kana ya tilastawa wasu miliyoyi suka arce zuwa wasu ƙasashe ko kuma wurare da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a cikin ƙasar. Rikicin shugabanci na tsakanin shugabannin biyu shi ne jefa ƙasar cikin yaƙi. Daga ƙarshe kotun ƙolin Amurka a ranar Litini ta ƙi sauraren batun baiwa biranen ƙasar dama na ɗaukar masu kwana a waje a matsayin masu aikata laifi. Kotun ta goyi bayan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙaran Amurka ta yanke a kotu ta tara da ke San Francisco, wanda ya fatali da dokokin ƙananan hukumomi a biranen Boise da Idaho.
Baba Yakubu mai ƙiri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Majalisar Wakilan Amurka ke shirin kaɗa ƙuri'a kan tsige shugaban Amurka Donald Trump bisa wasu tuhume-tuhume biyu da take yi a kansa. Majalisar ta kai ga wannan mataki ne bayan da ta kwashe watanni tana sauraron shaidu kan zargin da take yi wa Trump na yin amfani da mukaminsa wajen biyan bukatun kansa da kuma janyo tsaiko ga Majalisar Dokoki kan binciken da take yi. Dangane da haka, abokin aikinmu Mahmud Lalo ya tattauna da Dr. Nasir Ɗanmowa, malami a jami'a da ke jihar Florida da ke nan Amurka. ya kuma fara da tambayar sa yadda yake ganin zaman na yau zai kaya.
Abin da mutane ke gani shine idan tsige shi za su zabi su an jam'iyyar Democrat suna da isasshen mambobi da za su suka yi da za su goyi bayan tsige shi ɗin, wanda yake zai nuna cewa shine shugaba na uku kenan da aka tsige.
To kamar wani kaso ake bukata kafin a tsige shi shugaba Trump a majalisar ta wakilai?
Abin da kundiyar tanada na tsige shi daga majalisar wakilai yana bukatar simple majority.
Wato rinjaye mafi karanci.
Eh, to suna da hiyar da hakan wanda za su goyi bayan suke shi, to shi kullum tsarin mulki ya tanada.
To daktar, akwai yiwuwar kamar a samu wasu 'yan Democrat su sauya shekar su bi bayan 'yan Republican, duk da cewa su 'yan Democrat suke da rinjaye a majalisar wakilan?
Eh, to guda biyu waɗannan 'yan majalisar wakilai ɗin guda biyu da na ce ma can baya cewa sun ce su za su goyi bayan yunkurin tuƙuke shi daga mulki ba, za su bi bayan 'yan Republicans su ce ba su aminta da batun tsige shi ɗin ba su 'yan Democrat ne. Sai dai 'yan Republican ne ba a samu ko ɗaya wanda ya nuna ko alamun cewa zai goyi bayan tsige shi.
Yanzu idan majalisar wakilan ta yi nasarar tsige shi, wani mataki kuma za a ɗauka nan gaba?
To abin da za a ɗauka, matakin da za a ɗauka shi ne za a kai wannan yunkurin da suka yi za su rubuta shi kuma bill sai su tura ma majalisar dattawa. Su kuma suna karɓar wannan za su shaida ma Attorney General, Chief Justice na ƙasa, wato Justice Roberts kenan, cewa ga abin da aka yi saboda haka shi zai zama alƙali ga wannan shari'a. Kamar shari'a za a yi yadda ƙasa ana zaman shari'a, su 'yan majalisar dattawa su ne jurors kenan, wato masu yanke hukunci. Shi kuma mai gabatar da ƙara wanda ita Nancy Pelosi ta zaɓa shi zai gabatar da ƙara ta ce ga ƙarar da suka kawo na tsige shi.
To shi babban alƙali na ƙasa da ka ambata a baya, takamaimai wace irin rawa zai taka a wannan zama idan batun ya ji gaban majalisar ta dattawa?
Shi zai shugabanci abin, amma ba zai yanke hukunci ba, zai zama kamar alƙali ne kawai. Masu abin da kawai zai faɗa idan su majalisar ta dattawa suka yi zaɓe. Misali, kamar misali, ka san muna suna da sanatoci guda 100, to ana buƙatar sanatoci 68. To Republican suna da 53, su kuma suna da Democrat suna da 47. To kaga kenan, sai kamin a samu tsige shi sai 'yan majalisar dattawa Republican su guda kusan guda 19 ne kenan sai sun goya musu baya. Wannan za a kaga abu ne mai wuya saboda shi shugaba Trump yana da goyon baya sosai a jam'iyyar Republican.
To mecece makomar shugaba Trump idan aka gaza tsige shi a majalisar ta dattawa bayan an tsige shi a ta wakilai?
To makoma ta shine zai ci gaba zama shugaban ƙasa. Kawai wannan tabon da aka bashi cewa an taɓa tsige shi daga majalisar wakilai shi zai fi shi, amma ba wani abu da zai shafa shi game da mulkin da zai ci gaba da yi.
Kuma zai iya tsayawa takara kenan a zaben da za a yi baɗi?
Kwarai kwarai zai yi wani takara, don wannan abin gehen siyasa ne ba gehen shari'a ba. Shi inda kamar laihi ne na gehen shari'a shi ne ba zai iya sake takara ba.
Dr. Nasir Danmowa kenan, malami a jami'ar jihar Florida a hirarsu da Mahmud Lalo. A yau Laraba 18 ga watan Disamba, ƙasar Nijar take bikin cika shekaru 61 da ƙasar ta zama jamhuriya, inda shugaban ƙasar Isu Muhammadu ya yi jawabi a kafafen gwamnati a jiya jajibir, inda ya taɓo wasu muhimman batutuwa da suka shafi ƙasar. Harin ta'addanci da ya sanadiyar mutuwar sojoji 71 a ranar 10 ga watan Disamba na daga cikin batutuwan da shugaban ya taɓo. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Harin ta'addancin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji 71 a ranar 10 ga watan Disamba a barikin Inates na kan gaban batutuwan da shugaban ƙasar Nijar ya taɓo a jawabinsa na sallar jamhuriya.
Rubayan sanda son nom dans l'honneur et la dignité, qu'Allah les accueille dans son paradis éternel.
Isu Muhammadu na cewa sojojinmu sun rasu cikin yauci da mutunci, Allah ya ji kansu ya yi musu kyakkyawar makoma.
J'ai décidé qu'il sera mis en place le premier waqf pour les pupilles et veuves.
Nasan yallansu na cikin damuwa, saboda haka ne yake shawarar kafa gidauniyar yara marayu da matan sojojin da suka kwanta dama a fagen daga. Kare mutuncin iyalansu ya zama wajibi a gare mu saboda sadaukarwar su. Sannan a ɗaya gefe za mu rada wani dandali sunan da tana kanal Hassan Anutab sakamakon jarumtakar da ya nuna a fadan Inates.
L'attaque d'Inates et celles qui l'ont précédé nous rappellent que nous sommes en guerre.
Harin Inates da wadanda suka gabacin shi na kara tunatar da mu cewa muna cikin yaki. Yaki ne muke yi da maketacin abokin gaba wanda ba shi da imani, baya mutunta doka, hatta ka'idodin addinin mu da yake ikrarin yiwa hidima ba ruwan shi da su. Shugaban kasar ta Niger ya ci gaba da cewa
c'est pour cela que nous la gagnerons, plaise à Dieu, quel que soit le temps que cela prendra.
Wannan yaki za mu yi nasara ko man dadewa idan Allah ya yarda. Muna da wadatar dakaran da za su ba mu damar samun galaba, saboda haka za mu karfafa su mu kuma kara inganta hulɗa da aminan mu. Na san cewa dukkan ƴan ƙasa na baiwa jami'an tsaro goyon baya. Kare martabar ƙasa nauyi ne da ya rataya a wuyan kowane ɗan ƙasa. Soja ko farar kula.
Je vous demande à tous, conformément à la loi, d'éviter tout comportement ou propos de nature à démoraliser les forces de défense et de sécurité.
Ina kira gare ku kuke aikata wata dabi'a ko furta kalaman da ka iya katsewa jami'an tsaro hamzali kamar yadda dokar kasa ta wajabta. Da hantsin wannan Laraba, askarawan Niger za su yi fareti a gaban shugaban kasa Isu Muhammadu da mukarraban gwamnatin sa albarkacin bikin sallar karba-karba da ke gudana a wannan karan a Tilaberi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma za mu koma jihohin Adamawa da Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda matsalar garkuwa da mutane ke ƙara munana cikin kwanakin nan, inda a jiya Talata wasu 'yan bindiga masu garkuwa da mutane suka kai farmaki a cikin garin Ganye da ke ƙaramar hukumar Ganye a jihar Adamawa, inda suka yi awon gaba da wasu matan aure biyu da ke shayarwa da ƙananan yara. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya tuntubi kakakin rundunar 'yan sandan jihar DSP Suleiman Yahaya Unguruje akan akuwar lamarin, inda ya ce
wasu 'yan bindiga suka shiga gidan wani Alhaji Hassan, inda suka yi garkuwa da matansa guda biyu da kuma ƴaƴansu. Kowane mata tana shayarwa. So lokacin da aka fada ma rundunar 'yan sanda sai suka garzayo, wanda DPO ne ya jagoran, sai su suka garzayo zuwa wurin su. Yunkurin da suka yi domin su samu su kwato waɗanda aka yi kidnapping, sannan su kamo su, ashe suna dewa, sai suka yi ta harbe-harbe har aka samu aka harbi 'yan sandan mu guda hudu. Kwamishinan 'yan sanda ya riga ya bada umarni da area commander da anti-kidnap unit da kuma operation farauta suka tattaro suka koma wancan wurin domin su je su tabbatar sun kwato waɗanda aka yi garkuwa da su, sannan kuma kama waɗanda suka aikata haka.
Duk 'yan musayan wuta tsakanin 'yan sanda da su ɗin, su a ɓangaren su akwai wanda aka raunata su masu garkuwa?
To akwai waɗanda aka raunata, sannan su suka ɗauki mutane suka bi, amma yanzu haka na gaya maka ana bin sahu domin a tabbatar an kama su, domin da suka ɗauke su ne suka gudu kan babura, amma yanzu dai an biyo su domin a tabbatar duk inda suka shigo an gano su an kama su.
DSP Suleiman Yahaya Unguruje kenan kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa a tattaunawarsu da wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 12:18 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda. A makon da ya gabata, mun fara warware zare da abawa akan batun ayyukan mazaƙu da shugaba Muhammadu Buhari ya koka a kai. Idan ba a manta ba, ra'ayoyin masu ruwa da tsaki sun rarrabe akan cewa an kashe naira triliyan ɗaya a cikin shekaru goma babu ayyukan, sannan kuɗaɗen sun yi ɓatan dabo. Akwai wanda ya nuna mamakinsa akan yawan shekaru da kwatankwacin kuɗaɗen da ake magana a kai. wani kuma cewa yayi waɗanda ke mu'amalan ayyukan mazaɓun sun san inda kuɗaɗen suke saboda haka a tuhume su. Wani kuma ya ce ‘yan majalisa ba sa maganin kuɗaɗen, su dai suna faɗin irin ayyukan da suke buƙata ne. A yau waɗanda ayyukan mazaɓun ya shafa ne a zauren, za mu ji yadda ake samun kuɗaɗe da kuma yadda ake aiwatar da su, tare da jin irin matakan da majalisar wakilai ta ɗauka akan wannan batu. Da farko, Sanata Abdullahi Adamu shine mai wakiltar jihar Nasarawa ta Yamma ya yi tsokaci.
Da farko, suna ne akwai ayyuka na mazaɓu na 'yan majalisa, suna ne domin tun da shiga majalisar dattijai na Najeriya Senate na shiga shekara na 2011 har kawo yau, ba kwangila guda ɗaya da aka yi a mazaɓata na yammacin jihar Nasarawa wanda ni Sanata Abdullahi Adamu na ba da kwangilan, ba shi inda shi a fito a ci mini ga kwangilan, ni na ba da shi a matsayin ɗan majalisa. Kwangilan nan ma'aikatan gwamnati ke bayarwa, kowane ministry tana da ainihin reshen ta da ke ba da kwangilolin da za a bayar dukkan shekara na kasafin kuɗin da aka yi. Amma da zaran an ce ga aiki kaza 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 za a yi, ba kai ɗan majalisa za ka ba da kwangilan ba, kuma kai ɗan majalisa iyaka da a kasafin kuɗi ka samu da kai, amma ainihin a nawa ministry ta bayar ba ruwanka, ba shawara da kai ba.
An ce ana haɗa kai da ku wajen kawo 'yan kwangilan?
Idan akwai suke wasu ga 'yan kwangilan su ban san su ba, hamta zai ce ni ga ɗan kwangilan na kawo a bashi kwangilan mazaɓata, zai kawo ya kawo ga kai sata kayi ƙarya shekara na kaza, yin shekara 11 wani shekara na kaza kasafin kuɗi shekara kaza ga abin da ka kawo mana wani da wani mun ba su aiki, aka mana wani da wani mun ba su aiki, aka ba mani. Su ma'aikatan gwamnati suke ba da kwangilan, kuma akwai waɗansu daga cikin waɗannan tsare-tsaren ma a ainihin ofishin shugaban ƙasa akwai ofis na musamman sanata ta da director guda wanda yake na tattalin inganta rayuwar al'umma SDG. Director ne ta idon al'amari a ofishin shugaban ƙasa take, ba ɗan majalisa ba ne ba. Kuma suke cewa ka kawo abokai sun ka yi a mazaɓarka, muka ba su iyakar namu kenan a sani na. Ko shekaran jiya-jiyan nan an kawo takarda a kan faɗi mai yake so a mazaɓata, na faɗi wa za a ba batun mai ce ba da ɗan kwangila ba, ko ba da niyan ba da ɗan kwangila, ba a tambaya ba ni ko ban ce a bani ba.
Kenan ba a ba ku kuɗi cewa ku je ku yi ayyuka?
Ni dai in don ce ga kuɗi an ba mu cewa mu je mu ba 'yan kwangila a zuwa ce gashi. Akwai American Procurement Act, wannan doka ce wanda aka kafa na yadda za a bi a ba da kwangila na wani aiki na gwamnati, ko kaya za a kawo, ko gini za a yi, na hanya ko na gidan zama ko makarantu ko abin nan. Akwai ƙa'ida na ba da wannan kwangila daga yin talla har zuwa tabbatar da wane ne ita cancanci a ba shi kwangila iri kaza. Wannan suke yi. Na mu iyaka a ce ga abin da aka bayar a kasafin kuɗi na wannan shekaran, kuma ga abin da za a yi a mazaɓanka, iyaka namu kenan.
Sai Honorable Abubakar Hassan Fulata daga jihar Jigawa da ya bayanin matsalar da batun ayyukan mazaɓu ke kawowa tsakanin su 'yan majalisa da waɗanda suka zaɓe su.
Matsalar ɗan majalisa a Najeriya, ba ma a Najeriya ba, a duk duniya, amma musamman a Najeriya, shine mutanen da suka zaɓe mu ne musu aiki har yanzu ba su fahimci aikin da muke yi ba, kuma a an fahimta amma ba a so a fahimta. Dan majalisa aikinsa shine kawai yayi doka, maganar yin rijiya ba aikin dan majalisa bane, maganar gina makaranta, maganar gina hanya ba aikin dan majalisa bane, duk waɗannan abubuwa da ake yi ba aikin dan majalisa ko ɗaya a ciki. Dan majalisa aikinsa shine shugaban kasa ko gwamna ko shugaban karamar hukuma ya kawo masa kasafin kuɗi na aikin da zai yi, ya bashi umarni, ya bashi oda, ya yi doka, ya amince, an amince a kashe kuɗi kaza domin aiki kaza. Idan an yi aikin nan, shi dan majalisa ya je ya bibi aikin an yi ko ba a yi ba. Idan ba a yi ba, ya tuhumi wanda aka ba wannan aikin dan me ba a yi ba, shi ne aikin dan majalisa. To amma idan ka je ƙauyuka ko garuruwa, sai a ce ka nuna mana ginin da kai, ka nuna mana hanyar da ka gina, ka nuna mana rijiyar da kai, tsarin doka, kuɗi ba aikin dan majalisa ba ne. Ni ba yin ɗankon gida ba, ba yi zan ba ɗankon gida ba, zan tsaya ne akan idan an yi in je in duba aiki ne an yi shikenan. To idan a ƙa'ida in an yi za a kawo mu takarda na sa hannu aiki yayi, to yanzu takardar ma ba a kawo mana sa hannu akan yayi ko bai yi ba. Dan kwangila idan aka ba shi kwangila, idan yaje yi ba ma sanin lokaci ma aka da ake biyan sa, aiki ne na bangaren zartarwa. Shi yasa aka bangaren gwamnati kasu uku, akwai bangaren shari'a, akwai bangaren zartarwa, akwai bangaren doka. amma san lokacin da za a je dan kungiya
to yaya za ku taba rayuwar waɗanda suka zabe ku in dai kun tsaya a yin dokar ne kawai babu batun sa ido da tabbatar da ayyukan
akwai abin da ake cewa oversight bibiyar aiki an majalisa aikin sa ne shine je ya zagaya aikin da shugaban kasa ko gwamna ya ce masa zai yi nan yayi ko bai yi ba in an yi yaya aka yi an gamsar aiki ya gamsar an ba ai ba me yasa ba ai ba kafin ka saki bashi wani kudin haka ake yi to amma an dauki dan majalisa shi ma ana so shi ma banda aikin da shugaban kasa ko gwamna zai yi kai ma ka zo kai naka na kanka dan majalisa ta ina kai ba kuɗi ne kai ba banda albashi da alawa baka da komai
amma ga sanata Kabiru Ibrahim Gaya mai wakiltar Kano ta Kudu yace mazabarsa ta amfana da ayyukan mazabu a cikin shekaru 12 da yayi a majalisar dattawa
wannan tabbatar da president Buhari na kuma to ga wasu mani da shi cewa wannan aiki na consultancy project yana taimaka al'umma a ƙauyukan mu ni ba fariya ba Allah ne sallah ta rincin zabe da al'umma ta amma da umman ne kyauta musu a ƙasa shi su gani suka sake zabe na da dama su saboda ba za ka je ba logan mu za ka je a jihar Kano ba ma Kano ta Kudu ba ba za ka samu aji uku da na gina three classroom na makaranta a wannan garin ba ko kuma borehole ta shan ruwa a Kano ta Kudu kuwa nayi aji da sun fi 200 wannan abu ne wanda yake duk wannan najezance nayi aji guda 200 a Kano ta Kudu a lokacin gama 16 nayi asibitoci guda 18 nayi wurin koyar da sana'a aji block ne guda 2 yake koyar da sana'a nayi guda 18 na gyara asibitoci na ba da empowerment na babura da motoci babura sun fi 2000 a cikin wannan shekarun na raba motoci sun fi 300 to duk wannan abuwa hin ai tallafawa ce kuma da yana cikin empowerment da continuous project mun gyara gidan hakiman mu waɗansu da dama duk wannan is part of empowerment na ko kuma consultancy project namu mun gyara mun tallafi da yawa ai matasan mun ba da engine numa rani ga kauyuka duk wannan is part of consultancy project namu kuma har gobe na samu dama zan irin wannan aikin saboda mutum 6000 sun amfana da engine numa rani da na raba a cikin shekara 12 nan kuma suna numa rani suna sana'ai saboda kai sake gani mu ko boko haram ma bai tasiri a Kano ta Kudu ba duk da ya shigo cin garin Kano bai shiga Kano ta Kudu ba saboda yaran mu sun samu abin yi suna yi saboda haka consultancy project yana da muhimmanci a wadannan ba za ka raba ka ce kowa a rayuwa na kirki ne ba dole ka samu bata gari kadan kuma an ce wake daya kan bata gari to muna ga president insha Allah da daman muna wannan aiki duk shawara da ka yanke idan kashi 60% tana da kyau to sai hakura abu 40 din ma sai a neman hankali su gyara
to ko ana ayyukan mazabu ko ba a yi dai a yanzu haka majalisar wakilai ta kafa kwamitin bincike mai dauke da mutane 17 a karkashin shugabancin honorable Francis Charles Odiok daga jihar Akwa Ibom kuma an ba su wa'adin makonni 8 domin su kammala aiki su kawo wa majalisar rahoto anan muka kawo karshen shirin a madadin sanata Abdullahi Adamu da sanata Kabiru Ibrahim Gaya da honorable Abubakar Hassan Fulata ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
a gaida Madina Dauda da shirin demokradiya a yau kafin mai sallama da ku ga baba ya dawo da takaitattun labaran duniya
shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan Amurka majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell a jiya talata yayi fatali da bukatar shugaban marasa rinjaye dan Democrat Chuck Schumer na gayyatar wasu hadiman shugaba Donald Trump su bada bahasi akan binciken tsige Trump din a cikin watan Janairu McConnell ya kira yunkurin tsige Trump a majalisar wakilai mai rinjayen Democrat wanda ke yiwuwar kada kuri'ar tsige shugaba Donald Trump a yau Laraba cewa wuce gona da iri ne da kuma rashin lissafi McConnell ya ce babu aiki wato majalisar dattawan ba za ta yi aikin gudanar da bincike akan wanda ya laifi ko kuma tabbatar da binciken kokof domin samun wani da laifi ba Shugaban Russia Vladimir Putin ya rataba hannu akan wata doka a wannan mako da ke kara tara da kuma hukunci akan masu kiran kansu ma'aikatan kafafen yaɗa labaran kasashen waje a matsayin wani bangare na cin zarafinsu.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai CD da ya haɗa shirin ya bada umarni da injiniyanmu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Afrique, le monde aujourd'hui.